أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوني نوني جوات الرجل شا باكويكو شا باكوي جوات الرجل هجرة دبودايا دتالي هدو داربعين دا هدو وني نودي دي دا شاكوات gawatan biyu miladiya 2023. Wannan karatu ko a wannan digiri da muke karanta littafin Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam na al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sai dai yau ina da tunanin kila ba za mu karanta littafi ba, saboda ina tunanin muka yi wannan karatu sai bayan Ramadan za mu shiga da karatu. Yanzu idan muka shiga babi zai zama mun fara a bakin ƙofa kuma mun yi hutu. To, da Allah na fi tunanin mu bari kada mu shiga babin, idan Allah kai mu bayan Ramadan sai mu shiga babin kai tsaye yadda za mu tsora karatun ya tafi a layi. Kuma kasancewar yau mun riga mun ba da sanarwar akwai karatun, dole ne mu dan tattauna koda wasu abubuwa ne da za su amfane mu. Da ƙarshe kuma muna da 'yan tambayoyi sai mu amsa gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu. Muna sanar cewa a satin da ya wuce ranar Talata, Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi rayuwar ɗaya daga cikin sarakunan wannan jiha tamu ta Jigawa mai albarka, Sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi. Muna fatan Allah ya gafarta masa ya baka. Na san cewa da yawa mutane waɗanda ba su yi mu'amala da shi ba, ko kuma suna nesa da shi, sun ga yadda al'umma suka yi ta yaban shi, aka yi ta yaban halayen shi da ɗabi'un shi. Kuma abinda zai gwada maka haka, cikin 'yan kwanakin nan kaɗan an daɗa sabon sarki wanda ɗa ne gare shi, amma ni dai ban sani ba, ban ji wata targoma ko wani abin da ya biyo baya ba, wanda yake nuna maka alamar kyawawan halayen mahaifin. Kuma dama Al-Qur'ani ya nuna mana cewa nagartar uba tana amfanin ƴaƴa. Ka karanta suratul Kahf, lokacin da Annabi Musa da shi da Khidir suka tada wannan katanga da za ta faɗi, lokacin da suka rabu da za su rabu, Khidir yake wa Annabi Musa bayanin dalilin da ya sa yi abubuwan nan guda uku. Da ya zo kan katanga sai yake gaya masa cewa wannan garu da na taya a ƙarƙashin shi akwai dukiya ta wasu marayu, sai ce wa kana abuhuma saliha, babansu mutumin ƙwarai. Kun ga albarkacin uban Allah Maɗaukakin Sarki ya ba wa Khidir umarni da ya tada wannan katanga don kada ta zube dukiyarsa ta bayyana wasu kwashi. To, wannan abin da ya faru na yadda aka naɗa a sabon sarki kuma ɗa game da yi sarkin da ya gabata, kuma al'umma suka zauna ƙalau, har ma da mutum zai ga irin hoton lokacin da a cikin kwanakin nan da bai jefa da irin yadda mutane suke tsari hanya, kamar ma ba za a bar mota ta wuce ba, shi sabon sarkin ana mai jinjina. Alamu ne na cewa abinda ake faɗa kan mahaifinsa gaskiya ne. Allah Maɗaukakin Sarki ya kaddara sarki da ya rasu yana cikin sarakunan da na zauna da su ban san iya adadi ba, ko ce na zauna da shi ban san iya adadi ba. An samu wani lokaci da kusan duk ranar Lahadi akwai shiri da ake a gidan rediyo na Jigawa na Amsa Fatowi, wanda asalin shirin marigayi Malam Jafar, Allah ya gafarta masa da rahama, shi yake bayan ya rasu malamin mu daktar Muhammad Sani Umar Rijalle ya ci gaba da yi to jira ladin nakan tare da ni aka yi wannan tafiya indai ba wani dalili ba to lokacin da muka gama aka fara shirin karfe 2 zuwa 3 a gidan Rijal Jigawa an gama to za mu je gidan mai martaba ne can za a ba mu abinci miki daga nan zai fito za mu zauna jira ladin ba mu zauna a ba ma zama kasa da awa daya mun ta ha awa ɗaya da rabi za ga daga ni da shi dakta da ko a daji bello ko malam Muhammad Salisu Gumar barista Salisu Gumar ba dare ba ma wuce hudu mu biya za a zauna da kanira to kenan na san da yawa daga cikin halayen shi saboda kaga sarki mai daraja ta dai yi ne kaga kun zauna kamar da za ku zauna da abokanka a cikin shago kuna hira wani sa'in ma cikin kun shigo shi zai ce sai kun zauna kan ku yana kowa bai da wani ya zauna kan ka ba in ka je ta kalmun ka ne sai ce dauko shi da Allah dauko ta kalmun ka in kai ma dugudugu sai ga yana nema je dauko ba kaga wannan shi yasa duk wanda ya san shi zai yabe shi da saukin kai ba girman kai a tare da shi kuma da bakin sa yake ga mana yake shi ya fahimci sunna ba wai ke ku shekarun jiya ba tun yana tun lokacin ma da Abubakar Mahmud Gumi yake cewa ko zaman shi da yayi aiki gidan Isiyaka Rabiu Khalifa Isiyaka Rabiu Allah ya ji dan shi yake ko shi ya san tun a lokacin ya san ni ahlus sunna kuma yake ba na koyi sunna ta a inda nake a duniya yake ina ga yawo ƴan uwana sarakuna suna mamaki na wani sa'in su ce wai wani irin malami ne da kake zo na kalawo wannan yana da sauran sarakuna da wurare daban-daban kun san yawanci ba duka ba yawanci sarauta tana tare da gudun moto yawanci daga samu ana yi ana wa mai martaba shi ma yana yi to ya kance wasu kan mamaki ya ake shi yake zo na lafiya ya ce ni Allah na rike yake kun ganna nan yake akwai abin da ya faru da ni akan yake ba mu labari kuma ya rubuta a cikin littafin sai yana da littafi da ya rubuta na rayuwar shi the days of my in my life yana ba da tarihin rayuwarsa ya faɗi yadda aka shirya za a kashe shi wannan tun kafin ya zama sarki tun yana kano yana ba mu labari wannan gada da yake ba mu labari bayan ya rubuta da irin yadda aka shirya makircin kashe shi da yadda aka hada baki da manya a lokacin da yadda aka gayyace shi inda aka yace shi dan an gayyace shi dan a samu tabbacin a gari zai kwana saboda yace mana shi mutum ne da magariba ba ta hana shi tafiya zai iya sallar magariba a nan kuma ya hawo ta ya tafi Kaduna ko ya tafi wani waje to sai aka gayyace shi ba na son bane da aka gayyace shi da aka je sai da aka bata mai lokaci har sha daya sannan aka sanya sojoji suka rako shi gida sojoji suka rako shi gida sai da yake gida ya kulle suka koma yace ashe duk an yi wannan dan a tabbatar da cewa da yanzu ya shiga gida ba na ku cikin dare sai ya harbi kana ga mana da gari waye kusan bokiti guda cika da bullet na harbi wanda aka harbo yana harbawa yace Allah ya da kwana na gaba kuma wasu ne suka shirya yace kuma duk wanda suka shirya mun wannan abu ba wanda bai zo ya mutu a gaban ido na ba yace amma akwai biyu daga cikin su sun nemi gafara ta kafin su mutu yace to ni tun daga wannan na tsinke a rayuwata cewa ba wani dan adam da yake cutar da kai sai dai abinda Allah ya rubuta ba to shi yasa ne nake zo na lafiya har yana ba mu labarin wani cikin sarakuna an wani malami yake ce ran da wani ya mutu kai ma za ka mutu sai zama shi sarkin kullum in gari ya waye sai ya tura aje an gano wani lafiya su ɗauko mutu ko ba lafiya ba yana cewa to kaga irin wannan rayuwar ka allaka ka da wani yace in ku aka ce aka je aka dubo aka ce ai wani kanshi yana ciwo shi ma ranar wannan kanshi yana ciwo haka zai yi har sai bai da lafiya to shi ma bai da lafiya kuma an riga an ce masa rana dai za su mutu ran da ya mutu shi ma zai mutu to haka kullun shi ya kuma wancan din kula da lafiyar shi kullun kan hanya ake a dubo mai to dan haka mutum ne gaskiya mai aqida kyakkyawar aqida ta tauhidi da san addini yana gaya mana wata rana yadda ya taba fitukar hana yan uwan Mafulani shigowa gari ba riga. Kun san iya Mafulani in suka daure kirjin na haka dan babu ya mu ya bi ta bi inda ba ta je haka. Yace amma a gari doka yin sa yaje bayan ya yi musu bayani ya hana ce duk wanda za ta fita sai hijabi. Duk wanda za ta ka nono cikin gari ta sai hijabi. Haka yi ba mu labarin yadda ya koli wani kasar gurin boka a cikin masarautar shi wanda yake da'awa annantaka ta kayi hankulin shi ce duk inda yake eriyar masarauta ta bai sai ka zauna gurin wallahi kore shi. To waɗannan misalai suna nan da dama. Mutum ne mai tsananin girman malamai, malam duk wani malamin da ka san da sunna idan ya je gurin shi masarauta ba ta aiki. Wana abin da nake nufi sarauta ba ta aiki ba ya jin wai ka zo gurin sarki ne da haka kai kaza a'a in akai kamar yadda na faɗa shi yake wa malaman hidima in abinci ne aka shi zai karba ya zuba musu testi kuma kullum magana shi ya addini da al'umma za su ci gaba. Na san lokaci baya a can baya na je na gani ban san yanzu ba ko lokacin da yake da guri da ya ware ya debo ƴaƴa na irin arna da suka musulunta a kudu wani za ga iyayen sun yadda su ba da ƴaƴan ya zo ya ajiye su ake karantar da su ilimin addini da na zamani cin su da shan su da komai shi yake ɗaukar da wannan na san wancan lokacin ban san daga baya yadda abin ya wannan kusan kamar gidan marayu za ka ci yaki da shi a lokacin da ake karantar don mun je gurin da shi. Na ga yaran a lokacin za su je makaranta mai tsada aka kai su ta zamani kuma sannan in sun da a nan inda suke a kun Islamiyya da za a karantar da su addini da Qur'ani da komai dama in lokacin sallah yayi a nan gidan shi ba inda fada shi ke ba gidan da yake zaune shi yake jin sallah in ka ga bai ja sallah ba to wani malami ya zo ko menene amma shi zai sa fadawa a shiga sahun kuma ya ja sallah. Abubuwan faɗa kan shi na alheri suna da yawa sai dai mu ce Allah ya ji kan shi. Darasin da za mu ɗauka a nan ka shuka alheri kuma yadda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa ana taibanta manzo Allah ya ce wajabat aka wuce da wata ana bata ta ana faɗar abubuwa da yawa manzo Allah ya ce wajabat sahabbai suka ce kalma ɗaya kuma kan gawa mabambanta da abinda aka faɗa mabambanta abin ne ya manzo Allah. Yace wancan da kuka yabe shi da alkhairi wancan da wanda kuka yabe da alkhairi aljanna ta wajaba kanta wannan kuma da kuka faɗi munanan ayyuka ita ta wajaba kanta. A wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne ko wanda ya huta ko wanda aka huta da shi duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne wani mutuwa hutu ce gare shi kamar yadda malamin mu Dr. Ahmad Muhammad Biyuki Allah ya ji kanshi da rahama satin da zai mutu ai da yayi karatu karatun da yayi na ran Lahadi sai yace za a je a huta sati ne za a je a huta kalmar za a je a huta daga nan bai kare karatu yayi wannan maganar Lahadi ne cikin talata Laraba alamin zuwa da daddare cika aka binne shi Juma'a kaga abin da yake za a je a huta dawo manzo Allah ya ce ko dai wanda ya huta ko kuma wanda aka huta da shi wani in ya mutu kuma an huta da shi sai ka ji kwana alhamdulillah mun gode Allah wanda dama ya addabe mu. To dan haka kikkiawan abato da za a yi wa mutum bayan mutuwar shi alamu ne na alkhairi banda din bin alkhairin wa masallacin shi in ka je mu dai anan kusa ba mu san wani mai sarauta da za a zo ana karatu duk sati yana zaune kuma a gefe da littafin shi dalilin zaman shi duk haƙƙi ne za a zo a zauna wannan abu ne sananne duk haka zai a zo tafsiri na azumi da malamin Nasiru Hayaki in ka ga bai ji ba ya gani da shi ake tafsirin duk abin da ake yi da shi ake yi tsawon wannan shekaru da haka ya assasa alheri ba wani masallaci da zaka je a nan kusa wanda na sani na masarauta da zaka sunna tsantsa ake yi ke masallaci duk wannan alamu ne na alkhairi muna fata Allah ya ji kansa ya masa gafara wanda ya gaje shi kuma muna roƙon Allah ya taimake shi shi ma gwargwadon sani na da shi mutumin kirki ne kuma mai addini da hankali da nutsuwa duk da ban zauna da shi zama mai yawa ba, amma dai dan kadan haka dai don wata ran kuma ana zaune kafin ma ya fi ya fito zai zo mu zauna. To da haka shi ma muna mai fatan alkhairi, kuma wannan ya zama jarabi gare mu gaba daya. Tashin farko ga sarakuna, bai fi cewa ita sarauta jarraba ce, kamar yadda dukiya jarraba ce, haka nan mulki jarraba ne, kamar yadda ilimi jarraba ne, kamar yadda rashi jarraba ne. Duk wanda Allah ya baka yana so ya jarrabe ka ne, za ka kiyaye dokokin shi a ciki, domin kowanne yana da dokokin Allah a ciki. To da haka wannan ya zama darasi ga sarakuna. Kuma wani mai hikima yana cewa in kana so ga yadda duniya za ta kasance bayan ka mutu, to ka kalli yadda kake bayan wani ya mutu. Yadda ka ga kowaye zai mutu a duniya ba ta tsayawa, a ce yau ga duniya ta tsaya cak da mutuwar wani, agogo ya daina matsawa, dare ba zai zo ba, rana za ta yi jinkiri, ko ba za a ci abinci ba, ko ba za a yi bacci ba, ko ba za a je kasuwa ba. Duk abin da ka sani ana yi a duniya, ba wani mutum da zai mutu a ce wannan abin ya tsaya can, in ba a yi a nan ana yi a can. Randa mutum zai mutu abin da shi ranar wani za a same amarya, ana kuka can nan kuma gidan ana murna, an yi aure an yi biki. To in kana so ga yadda duniya za ta kasance bayan ka, kalli yadda yanzu take bayan wani ya mutu. To kai ma randa ka mutu ranar wani yake dariya, ranar wani yake murna, ranar wani ya samu, ranar wani yake, ko ba abin da zai tsaya. Ba za a fasa bacci ba, ba za a fasa dare ba, rana ba za ta fasa faduwa ba, gari ba zai fasa wayewa ba, komai zai ci gaba da wannan. To kai a lokacin me zai amfane ka ayyukanka na kwarai? Ba abin da duniya za ta canza. Da haka kowa ya kokari ya aiki na kwarai wanda zai zama masa abokin zama idan Allah ya karɓi rayuwarsa. Ya samu kyakkyawan ambato, dukkan da aka gina shi za a yi masa addu'a na irin ɗimbin ayyukan alkhairi da yayi. Wallahi wasu abubuwan ana faɗa ma mutum wanda bai sani ba, sai ce ai ba zai yiwu ba, ba yadda zai yi haka, sai ce ai ba zai yiwu ba. Amma duk wanda kuma ya san shi inda zai zo ya tsaya nan ya ja maka abubuwa da yawa game da shi, zaka yi mamaki. Allah ya gafarta maka. Abinda nake so mu dan tattauna kafin lokaci ya kare, akwai abinda mun sha yin magana akan shi kuma malamai na yi, akwai zahira ta at-ta'alu. Abinda ake kira at-ta'alu shine da'awar ilimi, da'awar ilimi daga waɗanda ba ɗaliban ilimi ba kuma ba malamai ba. Wannan cuta ce da ɗaffiya tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai irin ta. Sai dai a lokacin Annabi duk wanda yayi wani abu ba daidai ba manzo Allah yake gyarawa, in ma manzo Allah bai sani ba wahi sai ya sanar da shi. Kun ga hadisin waɗannan mutane da suke tafiya, ɗaya daga cikin su ya ji ciwo kuma ya yi janaba, da gari ya waye ana sanyi da asuba, suka ce sai yayi wanka ga ciwo, da yayi wankan ya mutu. Da Allah sallallahu alaihi wasallama da ga ba sai yace qataluhu qatalahumullah, sun kashe shi. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, me ya hada su tambaya a yayin da ba su sani ba? Wannan nau'i ne na ta'alu, mutum ya bada fatawa kan abin da bai sani ba. Haka nan idan ka to zamanin sahabbai an ga samu irin wannan, an sami irin wannan zamanin tabi'ai, zamanin haka kuma abin yana karuwa gurgurdan yadda ilimi ya karanci da malamai suke karanci. Malamai sun koka akan wannan da dama. A Imam Zahabi yana da littafi Al-Amsaru Zawati Al-Asa, wannan littafi ne karami da yake bayanin garuruwan musulunci da lokacin da ilimi ya haɓaka a garuruwan. Sai ɗauko misali Makka, yake a lokacin sahabbai a cikinta akwai wane da wane da wane, lokacin tabi'ai akwai wane da wane da wane malamai ne, lokacin su wane da wane. To a haka a littafi ya dinga ba da labari. To da ya zo kan garin su Dimashka, ya ba da labarin malamai da lokutan da garin ya cika da ilimi. Da ya zo kan zamanin su, sai ya ce amma wannan zamanin ilimi ya karanci, abin ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yayin da Zahabi yake faɗan wannan fa, shi bai na rayuwa a wannan zamanin. Kuma Zahabi suna magana in dai abin da ya shafi sanin mazajen hadisi ne, ilmur rijali, to haka sai ma Zahabi an kai ƙarshe a wannan lokaci. a lokacin da yake wannan magana Ibn Taymiyyah yana rayu. Ibn Taymiyyah wanda Ibn Daqiq al-Ayn yake cewa na ganshi ka annal ilma baina yadayhi, na ga Ibn Taymiyyah kamar ilimi yana gaban shi, ya akhudhu ma sha'a wa yad'u ma sha, yana dauka abin da ya ga dama kamar ka aje abin da gaban shi, abin da yake so ya dauka aje wanda ba shi. Ibn Taymiyyah da Imam Az-Zahabi yake bada labarin shi, yake cewa ban taba ganin mutum mai saurin halatto da ayoyin Al-Qur'ani da ciro dalili daga Al-Qur'ani irin Ibn Taymiyyah ba, yace kai shi ma bai ga kamar kanshi ba, yace wanda bai san shi ba idan yaji ina yaban shi sai yace nayi huta gona da shi, wanda kuma ya san shi sai yace na takaita. Ibn Taymiyyah zai zauna yayi majalisi daya biyu yayi majalis yayi wata, akwai lokacin da sai da ya dau ina ji watanni ko shekara yana tafsirin Fatiha. Kaka dauka irin karatu irin namu rami labari ne mi kaza ilimin kullun ake zubawa, za a dauko ma tun daga kan bismillah da sabanin da aka yi da ma'anar kaza haka, wanda yake karanta mai Ibn Taymiyyah ya san yadda yake. To yana fa wannan zamani, amma Imam Az-Zahabi yake ilimi ya rabu a zamani. A wannan zamani akwai abokin Ibn Taymiyyah Abul Hajjaj al-Mizzi. Abul Hajjaj al-Mizzi mai littafin Tahzib al-Kamal fi asma'ir rijal, littafi ne da yake bada bayanin mazajen hadisin da suke cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Kowane malam, kowane rawi in aka zo kan shi za a ambaci sunan shi, shi malamin in aka zo kan tarjama shi za a kama sunan shi, in an kama sunan shi kuma sai a zo a gaya maka malaman shi, kuma kowane malami da inda ya yi riwaya a cikin wannan littafin. Misali an ce cikin malamansa akwai Ibrahim Ibn Musa, sai a yi ma alama a ce riwayar tana cikin Bukhari, shi wannan malamin da ake tarjama riwayarsa daga wannan malamin nasa tana cikin Bukhari da littafi kaza ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Ibn Majah. Sai a zo kuma a jera almajiransa, shi ma kuma sai a ce sai a gaya maka riwaya almajiransa daga gare shi tana cikin littafi kaza, haka gina littafi ko haka aka gina littafi. Kuma duk waɗannan sunaye da ake jera ba kuma jera su ake da ka ba, ana jerawa ne ala hurufin mu'jam. Na farko idan an tashi za a kalla harafin farko na sunan malami, sai a ga malaman da sunansu ya fara da hamzatun ko alifun, kamar Ahmad, kamar Isma'il, kamar Ibrahim, irin waɗannan sunaye su za a fara da su. Kuma kuma an zo za a ga to a ga Isma'il ga Ahmad ga Ibrahim wanne za a fara a ciki, sai a ce to daga alifun sai wani harafi sai ba, to da haka idan muka zo cikin waɗannan sunaye ga Ahmad ga Isma'il ga Ibrahim wanne za a fara rubutawa Ibrahim, saboda alifun a ba'un ce take bin shi. To Ibrahim din kuma in goma ne ko 20 ko 30 wanne za a ɗauka, sai a ce to a kalli sunan uba, idan akwai Ibrahim Ibn Ahmad sai a gabatar da shi akan Ibrahim Ibn Isma'il, saboda alifun da ha sai ka ce ha'un kafin ka ce sinun, haka ba aka rubuta wannan littafi. Sai an gama jerin ɗaliban da malaman, sai kuma a zo a kama ganin malamai akan wannan rawi din, wani ya ce kaza akan shi, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani sa ma a kama ruwayoyi. Wannan littafi na Abul Hajjaj al-Mizzi farkon buga shi, bugu da aka yi mai na farko taqiqin Bashar, wani malami da ake kira Bashar ma'ruf, bugu sai da aka buga shi a cikin mujalladi 35. Wannan Abul Hajjaj al-Mizzi shine sirikin Ibn Kathir mai tafsiri. Ibn Kathir ne kaza ana cewa mai tafsirin Ibn Kathir, kuma Ibn Kathir yana auren ƴar Abul Hajjaj kuma malamin shi ne. Shi Ibn Kathir yake cewa cikin littafin sa Ikhtisaru Ulum al-Hadith, Ibn Kathir yana cewa na ga Abul Hajjaj al-Mizzi muna karatu a gurin shi yana gangani, ba littafi hannun shi yana gangani, amma yana cin jaran mai littafi shi gangani yake, haka irin yana zo nan ana karanta yana ji, in ɗalibi ya karanta ba daidai ba sai ya gyara mai. To ba duk a zamanin waɗannan suna nan ba, amma Imam Az-Zahabi yake ilimi ya ragu a zamanin shi. Tu ya da za a biya zo zamanin ku ya za a yi aga ai nace babu ilimi wannan ya tuna min da kissa Ibn Jarir At-Tabari Sheikhul Mufassirin wanda ya rubuta tafsirin Ibn tafsir At-Tabari yana zaune da daliban shi yake cewa kuna da nishadi na in muku shifta muku imla'i na tafsiri a na tarihi tun daga Annabi Adam har zuwa wannan lokacin zan dinga muku shifta kuna rubuta kun shirya alawar suka ce a'a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ta tilhima yace himma ta mutu shine yake imla'in wannan littafin nashi na tarihul umam wal muluk haka nan tafsiri to haka zaka tarar cewa malamin suna wannan lokuta to amma duk da haka ana fama da wanda suke shigo gushugo cikin ilimi dan ka buka bin ilimi to wannan cuta ta da'awan malanta kuma a cikin abin da ya shafi addini kuma ga wanda ba malamin ba to a yanzu ta yawaita ta yaɗu ta zama barkatai abin akwai ban takeici babban malamin Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid Allah ya ji kanshi da rahma ya rubuta littafi da ya ga abin ya wuce gona da iri sai ya rubuta littafi suna At-Ta'alum wa Atharuhu 'ala Al-Fikr wa Al-Kitab At-Ta'alum shine da awan mananta da ilimi da tasirin haka akan littafi da kuma tunani cikin littafin nashi ya bada misalai na irin wannan cututtuka ya bada labarin wani mutum da ake kira Al-Qunfushar shi Al-Qunfushar wani mutum ne mai da'awar ilimi amma ba ilimi duk abin da aka tambaye shi ya sani to wata rana sai mutanen da suke tare da shi suka fahimci wannan makareci ne amma bari mu gwada shi sai suka ce masa menene Al-Qunfushar sai ce Al-Qunfushar suna tambaye shi aral badiha suna tambaye shi meye asali babu abin kalmar kurin kirkiro ta kai meye Al-Qunfushar sai ce Al-Qunfushar a wani tsoro ne da yake tsorowa idan shanu suka ci sai nonon su sai hantsar su ta cika da nono yace ba ku ji wani mawaki yana cewa bala qadi aqadat mahabbatukum fi fuadi kama aqada al-halib halib al-qunfushar ba ku ji wani yace kaza ba ba ku ji wani yace kaza ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ce da kaza sai wa manzon Allah kariya waɗancan dai duk musu kariya amma da ka ta karkai wa manzon Allah kariya kalmar ba babu ita mu muke kirkire ta haka wani irin masu wannan da'awar ilimin sai ya zamana baban shi ya mutu aka ce bai zama halifa duk cikin littafin Sheikh Bakar yake ba da labari don haka da sai rasa yadda zai sai je gurin wani malami ko ya je samu wani mutum ya ce kaji ba ana so a naɗa na khalifa ya zan yi sai ce abinda za a yi duk matsalar da aka tambaye ka ce bi ha kaula ne duk abinda aka tambaye ka ka ce magana bi ki ya halatta wasu malami sun ce halatta wasu sun ce bai halatta ko wasu malami sun ce yana da kyau wasu sun ce bai da kyau shige nan ko ya karba ya zo ya zauna duk tambaye da aka yi mai sai ce akwai magana biyu a kanta to har dai wasu daga cikin mutanen suka mai cewa wannan dan shi ne ba dora mai ke kan kariya shi ne ce ya shak ina da tambaya ce me tambaye ka yace afin da ni shakkun akwai shakka cikin sabuwar Allah shine ma'anar tambayar to tunda shi ba malai mai sai ce bi ha kaulani to daga nan sai kuma al'amarin sai bayyana kowa ya gane makareci irin wannan ya ta irin waɗannan misalai na al-muta'alimun masu da'awar karatu har akwai wanda ya zo ciwo ɗalibansa da ya tumbatse yake gani ya tumbatse ya zo ciwo ɗalibansa saluni amma duna al-arshi daga nan kasa abin da yake karkashin al-arshi daga nan har sama ku tambaye ni ko me yi da Allah ya tashi kun ya tashi wani ya ce aina am'a'un namla tululuwa a ina timbinta yake a tsakiya yake ko a gefen dama ko a hagu a ina yake sai shiru to ne daga ne ce lamma hajja adamu man halaka ra'sahu lokacin da annabi adam ya aikin haji waye mai aski wa sunan wanzamin da ya mai aski to nan da ya kunyata to ya bada misalai irin wannan sannan ya gangaro irin yadda irin waɗannan masu da awai ilimin suke banna cikin da kafai mutum ya ɗaure tabi da sunan zai take ki kuma ya zo ya banna a ciki su canza wani abu su juya wani abu ya kawo misalai da dama da aka cuta ce da take a yanzu ta shiga ko ina babban yanzu inda zaka je danta ka ji gaba ban sada zumunta ka hawo Facebook sai ga wanda ya sa riya da tsawali wanda ya sa bulogun marafa da yawa in kana ji sai ka ji bakin ma ba iya karantuwa balantana a fassara daidai yanzu ko satin nan ko satin nan na ga wani wanda ya rubutu yana maganar cewa mutane suna cewa canja sabon kuɗi da tsohon kuɗi ka ba da tsoho 10,000 a baka sabo 8,000 mutane na cewa riba ne ai wannan riba ba ta shiga nan ita riba ba ta shiga kasuwanci wannan kasuwanci ne kwata-kwata riba riba inda riba take a cikin bashi ne kadai me yin wannan fawai dakta ne kuma dakta din a ilimin addini kuma malami ne mai karantarwa wai a jami'a amma yake gaba ɗaya riba ba ta shiga cikin komai sai bashi ga hadisi sahihi ba bilal Allah ya kara masa yarda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi manzo Allah yace ya akai ya kai da dabinan ka yana da dabino mara kyau ce ya rasulullahi ai na bayar da wannan mara kyan kwano biyu an bani mai kyau kwano daya manzo Allah yace riba ne hadisi sahihi yana cikin sahihaini in ban manta manzo Allah yace riba ne amma shi ya zo ya ce riba ba ta shiga ko ina sai bashi ina ko ka'ida ko magana da malamai suke wanda bata inganta hadisi ba kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba yaka a matsayin hadisi kuma ya rubuta ya da duniya da haka yace kowa ya je cigaba da canjin sa ai ba wani abu bayan ijma'in malamai in dai za a canza kuɗi da kuɗi to wannan ba fifiko inda jinsi ɗaya ne inda kuɗin jinsi ɗaya ne naira da naira dala da dala riyal da riyal ba fifiko ko waɗanda yanzu za mu ji suna cewa babu riba a cikin naira kamar yadda Dr. Ahmad Gumi yake faɗa gabanin shi mahaifinsa ma yana ba da wannan fatawar kuskure ce sun yi gini ne akan wani abu amma ba haka kuma ake nufi ba domin su da awansu da ya sa suke cewa ba riba cikin naira suna cewa ai naira ba kuɗi ba ce tana wakilta kuɗi ne akwai kuɗi akwai wakilin kuɗi menene asalin kuɗi suka ce zinari da azurfa su ne asalin kuɗi to saboda ba zinari da azurfa ɗin yanzu sai ake yin naira tana wakilta su to da haka naira shi yasa yau kamar yadda muke gani yau idan shugaban ƙasa ko babban gwamnan bankin Najeriya kowa ya ce ne kuɗin da yake hannunmu ya zama takarda ba zai amfani ba da inda ka je ba za ka karɓa ba suka ce to ai dama ba kuɗi ba ne wakilin kuɗi ne an gane ai daga inda shi ba ta zo me ya asalin kuɗi zinare da azurfa shi ne asalin kuɗi to maimakon a da yadda aka fara amfani da waɗannan takardu na kuɗi da wannan shi ne maimakon mutum yana da zinare ya kwashe shi daga nan ya tafi Nijar ya tafi guri kaza ya tafi kasuwa guri kaza nan kasuwanci akwai barayi a hanya akwai menene to sai ya zama da idan zai daga nan Gumal zai tafi Kaduna ko Sokoto kasuwanci akwai hatsarin za a iya kwashe zinari da azurfa a hanya to sai ya zo kama a nan Gumal sai ya ba mutum wanda shi kuma yana da wakili a Sokoto in ya ba shi kuɗin shi zai ba shi zinare misali ga zinare na miliyan ɗaya sai ya ba shi shi kuma sai ya rubuta takarda sai ba wanda ya ce in ka je Sokoto ka samu wani wannan takarda za ta tabbatar masa kana da zinare na miliyan ɗaya a gurina da haka zai baka miliyan ɗaya a can na zinare kun ga meye shaidar cewa wannan takardar to yau da gobe in aka daina mu'amala ma da zinare sai takardar ta zama kawai ita ce wakili to sai daga nan sai suka ce to wakilin da wakilan kuɗi ne to ai ba riba a ciki da haka riba ba ta shiga sai cikin zinari da azurfa daga nan wannan da awatta su to amma abin da malamai suke ce musu shi zinare da azurfa ai kuɗi ne waɗannan duk da asali wakilai ne na kuɗi amma daga ba sun zama su ne kuɗin. Su ne kuɗin da ake mu'amala da su. To yanzu ba inda ake mu'amala da zinare da azurfa, ana mu'amala ne da waɗannan takardu duk duniya ma. Da haka sun waye gari sun ɗau wannan samaniya ɗin ta dawo cikin su. Da haka illar da ta sa aka ce riba za ta shiga zinare da azurfa ita ma akwai a cikin za ta shiga. Amma dai misali na ta'alum nake so in baku yadda wancan ya zo ya cakuɗa matsaloli ya ɗauko matsalar POS ya haɗa ta da wannan matsalar canjin sabon kuɗi. Wanda yanzu zai zo da sababbin kuɗi, in zo yanzu da sababbin kuɗi in zauna nan kan tebura haka ga su nan in ce duk wanda yake son 10,000 sai ya min 12,000 ka ƙirgo ka ban 12,000 in baka 10,000 sababbi. Wannan ne mani ba daidai yake da POS ba, shi kuma ya bamu abubuwan shi POS hidima ce aka yi maka hidimar ka biya, ba kuɗi da kuɗi ba ne aka canza maka, a'a hidima ce ka biya. Domin mai POS na daidai shi kansa POS ɗin mallakar shi ake, ko ba kyauta ake samun shi ba, ba da ta mai yake faɗowa ba, sannan ana caja shi zai iya lalace a kai gyara, sannan shi kansa mai abin ana caza shi. To yayin da ka zo ka bani kuɗi in tura ma wani, idan na tura ce to ladan wahala ta 200, a'a ka bani kuɗi bashin da kake bi, domin shi wannan account da kake gani na kuɗi kana da kaza account ɗinka kamar ai kana bin banki bashi ne, to sai yanzu ya ciro bashin da kake bin banki kaza sai ya dawo da shi kanshi sai ya ɗau kuɗin ya baka. Wannan hidimar ta tahwilin shi ne kake biya, hidimar kake biya ba daidai yake da kullum yanzu mutum zai tsubunna da sabon kuɗi ba ta kawo kaza kuma ya canza ya ba kaza nan riba ce. To duk sai ya cakuɗa abin kuma da sunan ilimi ya watsa. Misalai na nan da dama in ka shiga cikin wannan kababen wannan kamar yanzu fatawar kwanaki da titi yawo kurin wani mutum ya zo ya ce ai in ka saki mace da ciki bata saku ba, ba a sakin mace da ciki in an saki ta bata saku ba, kuma aka yaɗa fatawar a duniya. Amma ga shi Allah yana cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahum, Allah ya ce masu ciki ajalin iddar su karewar iddar su haihu. Dan haka matsalar ma gaba ɗaya a ilimi ba, kun san akwai abin da yake kuskure, akwai kuma abin da gaba ɗaya ma ba ilimi bane, kwata-kwata magana cewa mai ciki ba ta saba ma ba ilimi bane. Amma da zuwa ya ce mana mace mai al'ada in an sake ta sakin bai yi ba, sai mu ce akwai wannan magana a gurin malami, mun yi ta nan karatu yadda magana mafi inganci sakin ya yi, amma dai sakin bai yi ba akwai masu faɗin wannan. Kaga matsala ce ta ilimi ta saɓani, amma hausan babu ita, babu ita. Zaka ji irin waɗannan da yawa ana yaɗa, kuma waɗannan masu wannan fatoyi wasu ne malamai, kun ga akwai ta'ali. Yasa yanzu aka waye gari kowa idan ya zauna ƙoƙari yake mai zai ya fito, wa zai zaga wa zai taɓa don ya zama an yi yawo da shi ya zama sananne, sai ya zama ba ma ta ilimin ake ba. Har idan mutum zai yi karatu na ilimi ingantacce sai gaba kowa zai buɗa ya saurara ba, amma in yau zai zagi wancan gobe zai taɓa wancan jibi zai ci mutuncin wancan gata sai ga kuma an taro an ɗauka a kai. Wannan kuma ba baya cikin ilimi da komai, ɓatanci da ɓata mutane da zagi baya cikin ilimi da komai, saboda wannan ba a koyon shi kowa zai iya yi. Ilimin shi ne kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamyiz bal ilmu nafaka lil-khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih. Ilimi Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sahabbai sun ce, shi kuma wannan ba da za'i sai kai karatu sai kai. Yanzu kana so ka gane girman ilimi, wannan bulughul maram da muke karantarwa, in yanzu a baka assignment a ce ka binciko mana sharhi da aka yi bulughul maram zuwa yau guda nawa ne, sharhin da aka yi bulughul maram kun ganshi ne littafi kwaya ɗaya ne, ko wannan sharhin da yake guri na wajen mujalladi 10. To kuma in aka ce ka binciko, aƙalla shi baka samu wannan sharhi da aka yi bulughul maram ba, baka samu guda 20 kuma da an rubuta kuma suna nan suna yawa a duniya. To in za ka karantar da bulughul maram a cikin guda 20 aƙalla a ce ka mallaki 10, balantana ce a ce tafsiri za ka yi tafsirin wanda qur'ani ya kunshi abuwa da yawa mai tafsirin qur'ani yana buƙatar ilmin usulul fiqh yana buƙatar ilmin usulul tafsir yana buƙatar ilmin usulul hadis musalla wanda ulumul ala ne yana buƙatar abin da ya shafi ilmin balagha yana buƙatar ya san ilmin nahwu yana buƙatar ya san ilmin sarf yana buƙatar ya san ilmin qira'at sannan kuma ya zo babin ahkam idan kana karanta suratul ahzab zaka ji hukunce ne kana karanta suratul tauba suratul nisa suratul baqara suratul maida waɗannan bakwai da manzo Allah ya ce duk wanda ya haddace su ya bayyance su malami ne surorin nan guda bakwai daga baqara ala ibrahim sai misali sai maida sai an'am anfal tauba arab da tauba waɗannan surori in mutum zai karanta sai ya bayyance abin da yake ciki idan ya tashi abin da ya rage masa na ilmul ahkam na da ke cikin qur'ani sai dan gangaro ya dauki irin suratul ahzab sai je dau irin suratul nur sai je dau irin suratul talaq suratul tahrim in ka dauki waɗannan surorin ka hada ka fahimce su to ka hada ayatul ahkam to wanda zai tafsiri qur'ani yana da kiyaye zama yana da abin da ya shafi yana da ilmami da ilimin fiqh sannan kuma ada ilmin mutunul hadith ita sunna din bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah wadannan kutubu sita kenan kazo muslim da imamu ahmad kazo sahih da ibn khuzaima kazo da ibn hibbana sannan ka tabi al mustadrak na imamu al hakim al musnad da ana abu ya'la tabi ga sunan da sunna wadanda su ma din bi ne kuma dama mun san qur'ani ba fa sura sai da sunna to waɗannan ulum fa duk wanda zai tafsiri yana buƙatar shi sa ga wani yana tafsirin amma zaka ji gaban alqur'ani ke fassara ba saboda wannan mun manta ba mai magana abin da ya shafi kuma aqida ba wanda su kuma suwarul makkiyya abin da suka bada karfi kenan magana aqida idan an yi nisa hatta ilimin abin da ya shafi mantiki sai kana da wani bangare a cikin shi to amma sai ta cewa duk babu wannan kowa gane yake kawai ai abu ne mai sauki ai abu ne mai sauki kurin da na tashi ni ma zan je in to wannan zahira ta yi yawa dalilin ta ya sa banna ta shigo cikin addini da yawa gaskiya banna ta shigo cikin addini da yawa to anan abin da nake so ya zama kamar shi ne fa'idar tattaunawarmu dole ne kai da za ka yi karatu ka san gurin wa za ka yi kuma wannan tun a zamanin magabata babban tabi'i Muhammad ibn Sirin yana cewa inna hadhal ilma dinu fanzuru amman ta'khuduna dinakum shi wannan ilimi addini ne kowa ya duba gurin wa zai koyi addini Imam Malik rahimahullah ta'ala yana cewa mutane hudu ba daukan ilimi a gurin daga cikin bade a asfati mutumin da yake wawa ya kawo su sannan a wancan lokaci suna cewa daga cikin waɗanda ba a karatu a gurin su su ne malaman takarda wanda ba gurin malami ya je su yi karatu ba shi ya ɗauka da kan shekarar da'iya kun san ilimi kala biyu ne akwai ilimin da malami ne zai karantar da kai akwai kuma wanda kai ne bayan ka yi karatu gurin malami kuma za ka zo ƙara haɓaka kanka to kada ka ɗauki ilimi a gurin ɗan takarda wanda kurin ba ilimin ya koya gurin malamai ba a takarda ya ɗauka suka ce man kana shaykhuhu kitaban ghalaba qat'uhu sawaban duk wanda ya zama littafin sa shine malamin shi ba ya da malami to kuskuren shi sai ya biya wa akan daidan shi saboda akwai abin da dole sai yanzu wancan ulumul ala da muka jera irin su ilmin nahwu irin su ilmin sarf ilmin qira'at wanda dole sai da malami sai malami ya haska maka ya nuna maka sannan za ka iya tafiya a cikin fahimta to haka nan in ka dawo abin da ya shafi sauran ilimin muka to dole ne mutum ya tsaya ya duba gurin wa zai dinga ɗaukan karatu da ilimi ba kurin da ka gabata wa a kafar sadarwa ba ko a facebook wani ya rubuta ko an yi wani bidiyo an saki kurin mutum ya ɗauka cewa wannan wanda ya faɗa ilimi ya ɗauka shi kenan shi ma zai ɗauka in mutum ya haka zai shiga cikin hudu lallai ya zama kafin addininka wanda za ka ba amana addininka to ka duba ka tabbatar cewa mutum ne amintaccen amma wannan rudu da muke gani da yake cika kababan sadarwa na zamani babu shakka akwai matsala mai yawa a cikin shi ta yadda ya zamana an lalata abuwa da yawa na addini ilimin kuma an arruguza shi kaje wajen ya karanta hadisi ya fassara ba daidai ba da irin wannan ne ya kwashi irin Abdul Jabbar da ire-iren suka shiga suka tabanna cikin addini irin wannan ne rashin tsayawa a karatu gurin malamai da kuma rashin baiwa malamai kima mutum ya zage duka malamai na da da na yanzu rayayyu da matattu to ta yaya zai fahimci addini dole ne sai an dora ka an shiryar da kai sai ka karanta ka gane abinda ba gane ba ka tambaya to idan mutum kuma ya dai rike irin waɗannan ƴan takarda din to ƙarshen shi kuma fandarewa yake koma yake fandare domin me za su raba shi da addini na gaskiya ta wani da haka ba ko shi za ka bude abu kurin ka gani ba ba ka san mutum ba ka dauka dole sai muna takatsantsan sannan kuma mu ɗaliban ilimi mai wa kanmu fada suna cewa rahimallahu imra'an arafa qadara nafsihi Allah ya ji kan mutumin da ya san shi waye duk wanda ya san shi waye to ya huta kowa ya san kanshi yanzu ni din da kake gani anan akwai abin da ka faɗa ka san na san bakiya ba ni na san bakiya ba koda kana ganin nagiya to da an zo wannan bandin kamata ya yi shiru shikenan na huta ba zan batar ba ba kuma zan bace ba sai in je in nemi wanda su san abin to kowa kuma ya san haka kowa ya san cewa ya san gejin shi ya san inda ya iya ya san inda bai iya ba amma babban matsalar mu shine ba ma tsayawa inda ya kamata mu tsaya ba ma tsayawa inda ya kamata mu tsaya kowa sai ya ga cewa ai kamar in zan dake jan baki fassara shikenan ni ma zan iya bada karatu zan iya daga nan sai ka ji kanna ka ji mutum yana fassara hadisi ka rasa ma ila ya samu fassara ina ya samu fassara Sheikh Allamatu Shanqiti Muhammad al-Amin al-Shanqiti bi adwa'u al-bayan wanda ya rasu shekara ta 1393 yana cewa wata rana ya je karatu ya dawo ya je daukan karatu ya dawo in ba manta ba muktasar ne littafin muktasar aka dora masa wata gaba yace da ya dawo gida a lokacin ba fitila ba wannan lantarki sai dai ya banda a cikin balbal ko barin wata ke yasa akwai barin wata ya je ya zauna yace ya dinga karanta gurin da yana maimaitawa ya dinga karanta yana maimaitawa yace wallahi bai fahimci gurin nan ba sai da kira sallah asuba wuri ɗaya bai yake ta maimaita wuri ɗaya yake ta maimaitawa saboda bai gane ba to haka za Imam Muslim wanda ya rubuta Sahih Muslim sababin mutuwar sa dalilin hadisi ne ya mutu zuwa ya gurin muzakara ji an karanta wani hadisi sai ya ji cewa yana buƙatar bincike kan hadisin ya da gida aka kunna mai fitila a cikin balbal ya ɗauko littafin shi yace aka mai dabino aka dabino aka aje yana cikin dabino yana duba shi bai sani ba har ya ce yayi umma wannan zaman da yi da wannan karatun dari da mutu shi kenan saboda yana bincike kan hadisi baya daya saboda bai gane shi ba to haka zaki ta gani a tarjumar malamai Ibn Hajar wanda ya rubuta Bulughul Maram in kana karanta littafin Fathul Bari sai ka rage tunani wannan mutum ne ko addani wannan wani irin ilimi ne Allah ya bashi to amma in ka karanta tarjumar shi kuma sai gane cewa lalle ba a banza ba duk inda Ibn Hajar ya je ya samu wani malami to sai yake in aikin haja aka je in ya bayyana wannan malami ne yana da riwaya to zai bude littafi ya karatu a gurin shi da haka ya sauke Bukhari ba adadi ya sauke Bukhari ba adadi ya sauke littafin sunna ba adadi karshe akwai Sheikh Abdulrahman al-Mu'allimi ya rasu shi ma gara kan littafin zagawar ujuba shi karshen rayuwarsa ma shi ne mai tsaron laburari ba abinda yake sai karatu a ciki to haka misalai suna nan da dama to in mutum yana so ya kawwana kansa kuma ya taimaki kanshi a harkar ilimi to dole ya dinga tsayawa iya martabar shi iya abinda ya san cewa iya abinda ya sani wannan nasiha ce nake mana mu ɗaliban ilimi
kowa ya san matsayin shi kuma ya ji matsayin shi abinda baka sani ba karka shiga ciki to wannan sai sa ka huta amma in ba haka ba duk wanda ya bace a dalilin wata kalma ko wani abinda ka bada to ranar tashi alkiyama zai rataye a wuyanka domin ta sababin ka ne ya bace ubangiji Allah ya mana gamsakatar kamar da na faɗa cewa za mu rufe karatu saboda wasu dalilai sai bayan azumi idan Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu dora abinda muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka zai na kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadzal qadri kifaya والحمد لله رب العالمين ذاكر صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
a tambayar da aka kawo guda ɗaya ce kuma zan amsa ta amma ba zan amsa ba kuma tambaya ce kan saki uku a kalma ɗaya ni kuma na san mun karanta matsalar nan a nan gurin ba da jimawa ba guda ka mai tambaya ya koma ya nemi masu ɗaukan karatu ya ba shi karatun da ake kan wannan matsalar ba daɗewa muka yi kan wannan matsalar kuma wannan yasa nake so in ja hankalin mu yawan mu muna sakaci da dama da Allah ya ba mu wannan karatu da muke yi a nan in ka kasa masu zuwa karatun kashi goma kashi takwas in aka gama karatun aka tashi kenan sun tashi kuma ba mu damu mai muraja'ar abinda muka ji ba ta hanyar saurari ko ba mu saurara wanda kuma dama ce a shekarun baya na ce shekarun baya ina nufin a zamanin da ba waɗannan kayan ɗaukar magana duk malamin yana karatu sai dai a dinga rubutawa abinda suke kira imla'i yana faɗa ana rubutawa yanzu ko in ka ga dama kurin in ka zo ka ɗora wannan wayar shikenan duk abin da ake za a naɗe maka kana gida za ka ji kana kwanci in ma kuma kai baka yi ba wanda ya yi cikin lokaci a kani zai tura maka kusan yanzu da Alhaji Kabiru na a zaune yana da gurus ni ban san adadinsu ba ne yake tura karatuka da ka zo ya sa ka ba ma wannan karatun kaɗai ba kusan karatukan da sauran malamai suke yi duk za a ga ana turawa amma yawanci ba mu damu da wannan ba shi yasa za a ga an wuce matsala kuma sai ka ji an ana tambaya a kan nan wannan kuma kuskure ne muke yi ba ku da muke kuke zaune ina karanta kuna ji ba ko ni da nayi karatun idan na koma ina za ku ga duk lokacin da za yi karatu ina yi recording duk inda zan yi karatu ba ma nan ba ina yi recording ɗin karatu na idan wani sa'in ka koma kana saurare kai ma sai ka ji wani abin da ka manta domin shi karatu kamar yadda muka faɗa in ba kurin wai in na tashi karatu bulugul maram zan zaune kurin zaune an karanta muku ba ni ma kafin in zo sai na yi nazari wani sa'in zan bata awa uku hudu biyar ina nazari don haka abinda ne nazari zan zo in karanta muku abinda zan iya faɗa wanda kuma na manta ya tafi wanda kuma bai kamata a faɗa ba shikenan to a irin wannan nazarin da ne na rana ɗaya wani abin kana wuce shi da wuta ɗaya ka manta shi amma in ka sanya kana ji kai kanka sai ka je na tana maka abin nan kai da kai karatun to ina kuma ga wanda ba shi ba to amma ba kowa ya san wannan damar ba kowa ya fahimci wannan dama ba ce kuma dama ce mai yawa da mutum zai ilimi yanzu abin ban sha'awa manya-manyan malamai daga masallacin Makka da Madina masallacin haramin Makka da Madina da kuma sauran malamai na duniya ma da sauran ƙasashe yanzu sun buɗe hanyar bayar da ilimi ta hanyar wannan kafofin sadarwa kullum kana zanga ga an turo cewa malam wanda zai karantar da littafi kaza abinda za a yi za a dinga karatu za a dinga turo shi a guru ka sauki ka saurara rana kaza za a yi jarrabawa idan ka yi jarrabawa din nan ka ci za su turo maka da satin ta cewa ka yi karatun littafi amma mutum nawa ne muke yi yana nan barkate daurorin suna nan akwai 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 dauran ma da sai ka biya kudi a kaida za ku yi amma amma zikir da ake yin ta amma ga jama'a tana ta wuce ko wani abu ne mai sauki karatun ba wai sai ka zauna ba malamin zai zauna yayin karatun ne a gidan shi ko a office din shi kamar yadda nake zauna din nan zai bude karatun kullun shike ne sai a recording sai a tura a group aka tura a group duk wanda ya yi rigista sai a ce za a tura mai sai saurara ko ma za a zauna a karanta in aka yi gwargwadon kwanakin da aka diba sai kuma a yi jarrabawa aka yi jarraba kuma sai a ba mutum satuki a gano ne muke yi na zai shekaru baya da sauke zai kai shekara biyar ko shida mun je wani guri a Jidda Qur'ani ake karantar da duniya wani ma'ahad ne da aka yi na jarasatul Qur'aniyya a jarasatul Qur'aniyya a ciki aka yi ɓangaren da ake karantar da alƙur'ani da duniya idan malamin ya zo ya zauna dama lokaci ne an riga an bayar an yaɗa a duniya ta kafafen sadarwa wannan cewa lokaci kaza akwai karatu na ƙur'ani da malamin wannan zai karantar din mai so ga lektin da zai bi zai kama ya take tsiye kuma zai iya tambaya malamin kuma ya ba shi amsa shi malamin yana cin Jidda a zauna a cikin ɗan ɗaki ne haka mun ga ɗakin ɗan ɗaki ne kullum zai shiga ya zauna sai na'ura gaban shi da ya danna zai fara karatu yana yi jin mai sha'awa a duniya ya shiga ilimin yana taulari in ya gama sai ce akwai mai tambaya sai mu ce sallama ina da tambaya ni daga Najeriya mai tambaya kai ce wuri kaza ya kaza da kaza ko ce zan karanta maka malam kai min gyara haka ake karantar da alkur'ani duk duniya to dole sai mun yi amfani da dama in ba mu yi amfani da dama ba za ta wuce mu za ta wuce wannan kaɗan ne daga cikin shi yasa alheran da ke cikin waɗannan wayoyi na hannuna da wannan kababen sadarwa da waɗannan na'urori inda mutum zai tsaya ya san alheran da ke cikin mai amfani da shi ba ƙaramin alheri ba na duniya da na lahira amma ba ma fa'idar su a zama ɗau karatun ba kowa ya dame ji ba da haka mai tambaya ba zan amsa maka ba ku koma karatun bayan ka nema mun yi karatu kan wannan matsala Allah da za ka ji amfaka da shi wa alaikum
assalam
duk ana faɗa ana cewa Khidr ana cewa Khadir
ko
magana bi inganci annabi gashi a cikin alqur'ani bayan ya bada tilla bani sai ce ma fa'altuhu an amri ba rayi bane daga umarni na magana bi inganci annabi ne a cikin adwaul bayan Allama Tishanqiti yayi bayani akai ya kuma Rinjaye Ibn Hajar yana da littafi akan shi akan Qadr littafi ya rubuta risala da aka magana bi inganci annabi ne daga cikin annabawan Allah
assalamu
alaikum assalam za ka ga kana zaune sai a turo wani link a ce to ga wani group na malama ne in kana so shiga daga can ma sai ta ka ake tafiya ka gane wani ne yake dole wani in an tashi amma kai ka individual haka kai kadai ba dai ne wani turo maka ba amma in ka shiga wani group din to anan za ga wani ya je gode sanarwar sai a ce in kana son karatun malama ne shiga nan to in ka shiga ka shiga group din misali to daga can shi ma sai a kai ka nan wani daga nan sai ya linke ta haka kuma a Facebook ya danganta da su waye kake abokantaka da su kuma me kake dubawa in kuma ka shiga YouTube dama sai zaka zama abin da in ka je kurin gurin da za a yi sakin ka rubuta abin in malami ne duk wanda ka sani a duniya rubuta sunan shi za ka ga video ya ci gashi nan tini za ka ga MP3 na shi sauki gashi nan tini in ka rubuta sunan shi kullum kuma daga nan in ka shiga wani za ka ga yawanci manya malaman nan suna da tashi a YouTube ne nan kasashen mu ma malaman ba cika yin tasha a YouTube amma manya malaman nan duk suna da tasha ta su a YouTube to da ka je tashan malami duk karatun da zai kuma za a sanar da kai dama in ka yi bayancin ka danna kararrawa din nan yau wato shi kenan da za a yi kuna za ka tafi ya shigo ma cewa za a yi kaza da haka hanyoyi ne da dama da ka an nuna maka duk za ka yi za ka amfani da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.